Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. Don kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 1 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdul Karim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku Hawawa Abdul Karim Young Pioneer zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Yau shirin zai fara da ci gaban tattaunawa da matasa maza 'yan kasuwa, inda zamu ji irin tasu kallar kalubalen daga wannan sai taron da aka gudanar wa matasa akan bitan littafin nan da aka rubuta wa mataimakin shugaban kasar Ghana. Da ƙarshe kuma mu shiga murafa, inda yau wani matashi zai dafa mana kokon dawa.
Allah Ubangiji.
Matasa maza masu gudanar da sana'o'in su a nan babban kasuwar Nima, birnin Accra, Ghana. Na gani ana musu saniyar ware idan har in yazo batun bada rance domin gudanar da sana'o'in su. Sannan sun bayyana irin kalubale da suke fuskanta, da ganin cewa su ne ainihin waɗanda suke taimakawa tattalin arzikin ƙasa wajen biyan haraji, kamar da za ku ji a wannan tattaunawar mu. Yau za mu ci gaba da firan mu da matasan na Nima wanda ke gudanar da sana'o'in su a cikin wannan babbar kasuwar ta Nima. Gabatar min da sunanka da matsayinka a wannan wurin.
Eh, mai magana Magaji Abdulsalam, kuma makamin masarautar Nima, shugaban kasuwa na Nima gaba da.
Na'am, kaifa.
Sunana Alhaji Isa Musa Mai Fula. Eh, ni ne shugaban masu hula matasa na nan Accra.
Sunana Ali Ibrahim Jallo.
Me kake so?
Ina shaida Jalabiyo da Ataya.
Yanzu misali akalla
gaskiya kamar mutum samu kamar 5 million naira haka, insha Allah abubuwan za su tafi daidai.
Ya za kai ka sarrafa 5 million naira?
Ina sayar da riguna ne, ina sayar da shaddoji, ina sayar da hulan ai.
Eh, mai karami
ne, mai karamin jari kenan. Eh, insha Allah zai isa.
Kai kamar nawa kake bukata?
30,000.
Shekarun ka?
40 years.
Sai nawa kake bukata?
Na nema 40,000 or 30,000 dollars.
Dollars. Shi haka zai taimaka?
Iya ta ne.
Na za ka shigar wannan kuɗin?
Na da harkokin da nake yi, na sa yanzu ga nawa na yan cire. Kuma na
za ka samu riba?
Insha Allah na samu riba, kuma na mayar kuɗin nan.
Za ka mayar kuɗi. Yanzu mu zo kalubale, ko kuma ce wani kalubale ka taba fuskanta?
To kalubale sai ayi wannan ba sai na yi dogon bayani ba, shi wani babu abin da za ka yi na duniyan gare ba, sai ma a je sana'a ko aiki hannu ba ka fuskanta kalubale. Kalubale ka fuskanci isa ne wuraren bashi. Saboda abu ne wanda yanzu abin ya zama misali, in wani bai zo ya karbi hannunka ba, wataƙila ya je wurin wani ya karba. So in ya karbi kayanka, yanzu kamar da dan wani ke magana shi ke cewa kamar exchange rate ga. Kai ka rika sai ka zuba kaya kamar ka je ka so kaya kamar 10,000 dollars. Ka zo ka abin ga kana expect da wannan kudin nan ya zama ka same shi 1,660,000 Ghana cedis muke magana. An waye gari kafin ka karbi bashin nan, wani na nan sai ya baka bala'in wahala. Kana karba yanzu in surfa ce ka samu da 10,000 nan. Ka cire dan riban ka, da ka cire. To ya ga alama wannan 10,000 dollars ne kuma ya kuma almost 170,000 ko 80,000 Ghana cedis. So abu ne wanda yanzu lamarin ya riga ya zama wani iri.
Wani iri daban.
Kin gani? So wanda ni zai bangaren bashi ni a wuri na ina kamar ina cikin one of the kalubale in sana'a.
Idan an karba a biyan bashi.
Wannan nan in kace na sati biyu na sai kusan wata biyu ko bai baka ba.
To wurin asara fa.
gaskiya komai da gani akwai samun shi kuma akwai asarahi eh akwai asaro da yake faruwa wata ran kan zaka iso kayan ma ka taho hanya ruwa ya bata kayan kan su lalace ko kuma ka taho da kayan ma a karbi kayan wani gurin kuma shi kenan kayan su bata wani gurin ma zaka iya abubuwa dai ga sanan dai na kalubale na harkar kasuwa akwai su
ne babban kalubale da kuke
eh gaskiya akwai kalubale
kai babban kalubale da kake fuskanta
hanyoyin mu duka gaskiya bai da can bododi kuma ana disturb mutanen kan border da wannan abubuwa
security ko kuma custom
immigration duka suna disturb
mutane
in West Africa ya kamata in kana rika kwalin nan gan kaje nan ga san kaman duka mu duka ECOWAS ne sai bai fi a ce kaman an damu mutum an karbi kudin nan ka ko na ba kan ga kaman free movement ɗin da muke ganin waje su suke tafiya in ka karbi Schengen visa ka yawo 27 countries ba wani kudin da zaka karbi nan sai mu Africa me yasa ba leaders mu kullun su yi meeting kan wannan abin kuma su wace banza kaje ko su ba su bi hanyar nan su bi hanyar su gane abin da ke tafiya ko su tura wani da bi hanyar ne ga abubuwan da su kwana respect law ko ba respect mu da problem da mutum
babban problem mu da za misali wanda yanzu haka ya tashi yana son ya zo ya iya yayi wani abu wani shawara za ku ba shi
okay ka gane harkan kasuwanci yana da wuya sai dai kai ba da muhimmanci sai kuma ka gane kaman yanda abinda kace samu da abinda kace spend duka ya zama ka gane kuma ka sa wani abu gaban ka yanda ka o ga burin da abinda nake so yi ga shi nake so yi sai ka yi serious kan abinna abinda ke bare komai da kace sai ka ci gaba ciki
wanda kuma shi ne taba
yi kasuwanci da yazo yanzu in yazo ya zauna ya kamata ya biyu wani iye zo yana kasuwanci ne kasuwa irin kayan da yake so yi harka da shi sai bi wanda ke irin wannan aikin nan sai bi shi kadan kadan ko da 6 months kun waye yana bayan shi duka in Allah yarda shi ma ya samu experience kadan sai mu duka mun bi wadansu ne muka kai inda muka kai ga
wasu matasan ba sa ganin wannan sana'ar da muhimmanci
in mutum bai gana abu da muhimmanci shi bai gani ne misali na ce haka misali na yi wannan magana za a ga alaman cewa kai da matashi kun tashi yin muna mere na aiki shi yana ga kaman kudi ya kamata ya fito daga sama ne ya zo fara cikin addu'o'insa da sauransu wani kuma na nan kamar da sun babu kowa da mafi yawan mu wallahi ba wanda ce ya tashi gidan masu kudi ne aka ba shi kawai ya taso yasa ya zama ya samu rufa asiri ya fara ne da inda abinda baka expect ba kin gane ko 1 city 2 city din ga yake fama har yau kai inda ya kai so baka expect ka so ka so sauri inda saurin da mun kai ya tashi da mun park mu je mun nemi saurin amma mu hakuri da rana da menene a cikin ranan da sauransu har gobe shi wannan dan uwanmu dake zaune nan a ga mu cikin shago in ke ga abinda har gobe da iyali da komai amma yana yawo zai ba da kaya nan ya bi nan ya je na cikin shi mu da an wannan 24 hours nan ne inda buka tashi ta gida amma shi ga ya bar nan zai je wani wuri ya je tudu ya je ina ba ka expect mun ga cewa ya kada shi guduma daidai sai ka guduma daidai shi rayuwar da wanda wahala wani kai ka lokaci ba inda dai ya haka so abu ne wanda misali kaman wani ya gashi yana kaman ko bi da serious ahalin kuma kai inda abin da ke da manta kashi cikin labarin madasa shine bayan me shin duka yare na abin sai kuma zo wurin da cewa ne maka bashi fasi eh ka ga na aza kana ganka din kunya mutum mai iyali da ba yake ya aza ara ba ya je kai yana ta bin cikin rana shi fa bai ce ya ji kunya ba sai bayan kai ka bi bayan gida sai ka ce mun wanda Allah wannan tin ban tin sidi ko ban fasi ara ba da ni wani da wuce wannan
akwai wani abu da zaka kara
to sai dai mu ce matasan mu Allah ya jiwo hankalin su kuma su kama sana'a ko ne da abun da ga matakin da mutum ya kai sai ya bi hankali ki kaiwa kuma da abin da zaka yi ka soma kana karkashin wani kana tashi a hankali yana koya ma har Allah ya sa kai ma kuma ka iya abin nan in ka iya abin nan kuma sai ma ga wani har ya zo shi albarkaci a jikin ka
to wannan tambayar na karshe da zan yi bari in yi shi a haka kuna ganin ku fi taimaka wa tattalin arzikin kasa wannan sana'ar ta ku aiki
gaskiya muna taimaka don muna biyan duty muna biyan tax duka inda muke import duka muna biyan duty kai shi kuma nan inda muke zaune muna sayarwa muna biyan taxi akwai taxi da ake kawo mana muna biya so muna taimako kuma akwai mutane da yawa da muke employ kan aikin da muke yi sun suka zo wanda suke sauce kaya wanda suke yi wanga duka mu no muke biyan su kudi da kudin albarkacin kasuwan nan no duka ce fitawa yasa akwai taimako sosai muna yi
tattalin arziki economy da an san wurin kasu ake samu wannan magana ne wanda ke fact ne ba wai ma sai mun tsaya mai dogon bayani because in muka duba bangare na daya ta ya zan ce haka yanzu bari in baki an example da zun ga ko je ne na gan wani tax ni limited liability ina da duk takardu duk harkan business ina takardan shi na mishi kunarin sa da government saboda government san da ni
san da
na so definitely yanzu haka nake magana da ina yi gashi nan message gina suka tura mini mun yi shaka mun zo mun renew wangan wanda ake na kowane shekara na je in biya gwamnati ke abin ganga an zuwa ce ma VAT haraji ko ya ke kira shi ne the same thing ta dai ka biya so bayan wannan ma shi ke nuna cewa yayin misali in muka je bakin boda ana mana sauki bane zamu ce ai wa kida da kara biya amma wannan kara yi ne sai gwamnati san cewa kai ma kara naka gurgudu irin naka taimako
an karbi amma baka ganin shi a kasa lai ba ganin shi gaban da wannan harajin da ake karban yake haifar mu kasa
yawa
matasa rayuwar ku da sauran
akwai kudin da ne batun tikitin da nake karba ai ko ne guri ana karba tikitin da kuma san cewa da ni muna da AME sai ni mai zo samu NC which is yanzu kusan muke abin da economy ga lamarin cikin community so an ga ce tikitin ne ya tafiya kamu biyu ne akwai kudin shaguna da ake karba mun san da haka sannan wannan system da ake karba sannan akwai wanda ake yi na tikiti na daily wannan da ake karba
kullum
ana magana ne batun shanin sanity wannan shanin da ya shafi lamarin tsaftan gari a kawo motoci a kwashe ki tambaya ana biyan kudin bola ko ba biya duk da ana kaman in ka kai bola
ka wannan kudin a matsayin kudin haraji ne zai kwashe
shara da
bai amma ku kuma anan kun kuma biya kudin
bola to yanzu ba yanzu batun mu biya kudin bola ki damu ba wannan lokaci ma motocin bola ma su zo yanda ya kamata ma sai ai kaman ana yi wannan lokaci in yayi kokarin ya samu a samu guda daya yazo sai kuma GB ko 3 sam ko 4 sam kuma kasuwa malam kasuwa koda da safi zuwa malam tini bolan da ake tara ba wasa bane sannan kuma kin ga mutum bashin da ake magana mun san mafi yawan yan gwamnati su daga kawo maslok a taimaka ma yan kasuwa wanda in aka baka kudi ba za a kara maka wani an dai ne a taimaka ma business dinka amma ka komo da kudin kin gane to idan halitta mu ne kamar da ce ana duba sosai yanda za ka
kamar wannan ka bai shigo nan ba
a bai shigo nan ba in ma shigo ma ta ake ba
ba ta ake ba ba ku
ba ba maza so wannan nan ina ga kamar to me assess of abin da ake yi dole dai misali kai shi kisan an ka shigo kasuwa ka mafi yawan table za ga alamar mata ma take zaune amma in ka duba an ga zo ka jira kin sa kamar maza ke daiwa because maza suke kawowa sannan matan su dauka su dauka
wato duk wani aiki mai wahalan duka mazan ke yi don ko mace ta aje kasuwanci namiji zai zo ya dauki zai zo da kukaye ya zo ya ajiye mata wurin sannan ita ta zamna ta yi
a kwarai mana sosai ma so abu ne wanda yake tafiya da mazan ba inda ya tafiya ba mazan
amma in an zo wurin ba da irin wannan sai a ware
mata mene da sauransu sannan kuma kowa na bukatar taimako
kuma da nan muka kawo karshen shirin
Allah Ubangiji mai iko mai huji da duniya wawa ne ya Allah bidar musulmi kunya indi na duje mai gida mai wakan na rana ba ta kariya sai ne wadda ya sani kunya idan ta fito gari ya waye mai wuji da duniya wawa ne mai wuji da duniya wawa ne wawa bai san Allah garbo ba ya dare ya bata
shirinmu na gaba ga munan a wurin da aka kaddamar da bitan littafin da aka rubutawa mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia wannan littafin ne kamar yadda wani marubuci kuma malami kuma lecturer kamar yadda muka sani a makarantar da wato University of Media Arts and Communication wannan lecturer dai shine wanda ya rubuta wannan littafi kuma wani mataki na ganin irin rawar da mataimakin shugaban kasa ya taka da gwagwarmaya da ya sha tun lokacin da taso ma ba harkar siyasa har ya zama mataimakin shugaban kasa. To ga mu a wurin kaddamar da wannan littafi. An yi wa matasa bitan wannan littafi ne. Za mu ji bakin matasa kowanne irin alfanu za su samu cikin wannan littafi. Kai a matsayinka na matashi, wannan littafi wani irin alfanu za ka samu? Kaddamar da sunanka kafin ka amsa bayani.
To sunana Abdullahi Shamu'un Bako, ina tafiya ne a kungiyance na Coalition Muslim Journalists, wato hadajiyar kungiyar 'yan jarida musulmi na kasar Ghana a matsayina na shugaba mai rukun kwariya. To wannan kaddamar da wannan littafi yana da matukar muhimmanci, la'akari da cewa shi mataimakin shugaban kasa musulmi ne, kana kuma mutumin arewacin Ghana ne. To in kin dubi wannan batu, wato wanda ba dan zango bane kuma ba musulmi bane, shi ya rawaito wannan littafi mai suna HS Kanku, kuma ya gabatar da wannan littafin. Kuma idan kika bibiyi littafin da aka yi bitar sa yau, ya nuna iya gudunmuwa, kokarin sa, ilimin sa da abubuwa da yake yayi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Idan ka duba mataimakan shugabancin kasar Ghana, yake ga cewa so tari suna ne ba sa aikin komai, amma shi wannan mataimakin shugaban kasar ya zo da salo na daban na wato bijiro da nashi tsari, kudurori da manufofi, wanda shi kuma yana yin nasa gefe ne a sanda kuma yake taimakawa tafiyan shugaban kasar. To irin sa ne aka gani na farko, ba kamar sauran wasu ba. Ake ganin cewa tunda a matsayin shi marubutin ya gano cewa tunda haka ne, to ya kamata ya gabatar da waɗannan manufofi da kudurori a bayyane, saboda matasa su koyi da irin attako na mataimakin shugaban kasa, duk da yake cewar ba shi ne shugaban kasar, amma ga irin rawa da ya taka. Kuma ban da hakan, a kira zuwa ga matasar zango da cewar ga ɗan uwanku da kaɗan kaɗan ya taso har ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa, wanda halin yanzu yana a matsayin ɗan takara, kenan kai ma ka iya kai, za ka iya kai. To a takaice bayanin ke
da fatan kai ma kana lafiya. Barkan ka da shigowa da shirin.
Barka ka dai Hajiya.
To ga mu mun ganka a wurin kaddamar da wannan littafin, kana ganin a halin da ake ciki wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da duk matsalolin da kasar Ghana yanzu haka take fuskanta, wannan abin akwai wani tasiri da zai a rayuwar al'umma?
Ito alhamdulillah dai da an kaba wannan dama, ni kuma in tofa albarkacin bakina. Shi dai game da abin da kinka tambaya, gare da muna cikin wani halin da bai da daɗi game da tattalin arzikin kasar Ghana, amma game da shi wannan mataimakin shugaban kasa, sai mu ya taka rawar gani kware da gaske, saboda shi littafin da an rubuta saboda shi an gwada ina halin yadda yake da shi, ya gwada cewa mutum ne mai saukin kai, mutum ne mai ladabi, mutum ne mai kunya, mutum ne mai kamun kai. Wannan gwada cewa kuma ga dai an ka bima na ayyanar shi a cikin wannan muskara, ga mutum wanda in dai Allah ya sa ya samu lagaban mulkin kasa, to kila ya saki akalin da muke ciki a yau haka.
Ba ka ganin an danganta wannan abin da siyasa lokacin zabe?
Eh to yanzu ai komai siyasa ne, magana da nake da ke siyasa ne, ai kin ga dan koda an danganta shi da siyasa, ni magana ai mai shi dan rayuwar kan shi, rayuwar siyasa ne, sai da siyasa mutum yake samu cin gaba cikin rayuwar shi.
Gashi mun ganka wurin kaddamar da wato bitan littafin nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasar Ghana, kuma shine shugaba ko kuma dan takarar babban jam'iyya wanda ke kan mulki na jam'iyyar MPP, Dr. Mahmudu Bawumia. Koya matsayinka na matashi, me ka koya?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To farko dai, kamar yadda masu iya magana ke cewa, kowane rana muna koyan abu ne. Idan ka duba wannan littafi, ga kunshi abubuwa da dama. Abinda dai ya fi jan hankali na a ciki shine wani chapter da aka yi magana innovation, digitalization, kiran abubuwa na zamani. Idan kuma ka duba shi wannan mataimakin shugaban kasa ya zo da sabon salo, saboda cewa idan ka duba mataimakin shugaban kasa da muka taba samu a baya, kamar a ce ceremonial ne kawai, dai ana dora su ne ina je kana yi ka. To wannan shine mataimakin shugaban kasa na farko da muka ga ya jajirce wurin gudanar da ayyuka kamar minister ko kuma kamar wani cabinet minister. Ya kuma mun ga irin abubuwa da ya kawo, musamman ma ta bangaren digitalization. Okay, zamanantar da abubuwa irin idan ka duba zaki ga a lokacin wannan lokaci aka yi ana kai magani da ɗan ƙaramin jirgi, sannan kuma
jirgi mara matuƙi
sannan kuma zaki ga cewa a wannan zamani ne akai abubuwa da yawa idan ka je port wato tashan jirgin ruwa ba sai ka yi kamar yadda ake da ka je takardu an yi sign ba za a yi shi a cikin computer ne ai ka duba ne zaki ga
ruwa da sauransu ga ka
Ghana zamani Ghana card da
amfani da Ghana card kawai ba passport
ba passport da sauransu kin gane su wannan abubuwa dai su ne suka ja hankali na a cikin wannan littafi da yasa naga littafin ya burge ni kwarai da gaske
kawo karshen wannan tattaunawar a lokacin da ake dabda zabe kusan soron mu kasa da wata uku yi zabe kamar yadda kuka sani me yasa ake wannan bitan littafin a daidai wannan lokacin da aka san an kusa zabe dan jarida
ni dan jarida ne
kana ganin ba cewa kana siyasa
it's aishi fadin gaskiya guda ne idan zan tuna shi wani marigayi Bob Marley yace where the truth may be an offense but can never be a sin fadin gaskiya zai yi kusawar mutum a ba kusawa ma Allah a kin gane ko mataimakin shi masa ya taka rawan gani ya tike kwarai ko ya taka rawan gani abin da zan ce kenan
nagode kwarai da gaske to yanzu kuma zamu ji bakin daya daga cikin wadanda suka zo suka yi bayani a wurin wannan bitan littafin da aka yi mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia Hussein Abu zai muna ƙara haske kan abinda ya gudana a wurin bitan wannan littafin
ka shigo cikin littafin nan akwai wasu halayyan Bawumiam da eh magana gaskiya mu da kanmu cikin garin ga duka mun gane kaman mutane na batun shi izo kanan wannan halayya kaman mutumin da ke bada girma ne idan kafi shi ya nuna kaman kafi shi don shi ka gan kaman zuwa wajen maluma da sarakai da kaya ka gan kaman wasu taibun da ya kama da yan garin ke yi ma shi ya kai wajen shi yayi ya kawo ya kasar da kanshi kasa in ya nuna ma mutane so ka duba wannan irin halayyan da ake fadi wannan dan halayya ce kaman bai zagi ina da wuya eh magana yi zagi yi fushi da magana bai fushi don shi wannan tabiwan da aka fada a cikin littafin wannan gaskiya ne kuma ya kamata mu duba shi ba ta fagan ne siyasan da nake ba mu duba shi ta gaskiyan shi ta wajen ilimin taka gaskiya ne kaman kanda mu muke ce you watch it from a research point of view or a factual point of view idan ka kulo analysis aka ka gane kaman whatever littafin nan mai wanda ya rubuta kayan da halayyan da ya aje nan Mahmud Bawumia gaskiya ne don shi ta wajen ni nake duban littafin kuma na ji dadi da wannan
baya da haka kuma shi wanda ya rubuta wannan littafin kuma zai dan yi bayani kadan game da abin da ya rubuta da yaren turanci
professor yace suka anku my inspiration for writing this was to document a certain aspect of our history
dalili na na rubuta wannan littafin shine domin a samu wani bangare na tarihin mu inda mataimakin shugaban kasa ya taka rawar gani kuma mutumin da ya zama babban jigo a wannan fage shine Dr. Mahmud Bawumia gudunmuwarsa ta kawo wani sauyi wato ta sauya yadda ake kallon kujerar mataimakin shugaban kasa wannan al'amarin yana nuna da cewa mataimakin shugaban kasa yayi fice yayi tasiri a rayuwar matasa kuma wani abu ne da za a iya amfani da shi wajen wayar da kan al'umma
zai dole mai hushi da duniya wawa ne ya Allah bidar musulmi kunya injina duje mai gida mai waka
so jama'a kamar da muka alkawali wancan sati wannan satin zamu yi kokon dawa ko tare da Mr. Kalifa gashinan ya zo barka dai
barka kare
ta ci gabatar da kanka saboda masu sauraro su san ainihin wanda muke tare da shi shine wancan satin ko muke tare da shi
insha Allah Halifa Faith na Peace Dawa Media
ya ake yin kokon dawa
ai kokon dawa shi dawa ne da kowa san kanna dawa yake kanna kakannin mu gargajiya a jika dawa a kare a tati dawan a shanya shi baya an nika shi an shanya
wato shi dawa idan ka so kasuwa sai ka wanke jikin shi idan ka wanke jikin shi ka tsane daga cikin ruwan sai ka kuma shanya ko sai ka nika sannan ka
tsane nikawa ne especially kana son ka aje shi dare kana nika shi in ka nika shi in an kare ala kawo in kai mai son tankwa ne ala kara mai yaji kai
kayan yaji yajin nan wato suka nan farikin
ba ka
kado shi
ka duro don yana da kyau aka nan bayan kai ka shanya shi in ka shanya ya bushe sosai ai kai kwana uku kana son yawa eh don ya bushe to bayan ya bushe sosai sai ka dibi ka je ka dibi ka samu wani container mai kyau sai ka sashi sai ka sashi cikin refrigerator ka every time da ka yi kokon sai ka dibi shi wannan tare sai ka zuba cikin wani konko aka sai ka zuba ruwan ka zuba ruwan nan ka gan yayi sai ka jujjuya shi aka ka juya shi kamar wasa juyawa ka kadan nan ka gan ya zama kullun koko to in ya zama kullun kokon nan sai ka girka ruwan zafin ka in ka girka ruwan zafin nan ka ba mu ruwan zafin nan minti 20 ya fara tabasa
sai ya tabasa sosai
kwarai in ya fara tabasa sai ka dibo kullun kokon nan depending on adadin da kake so kaman kato cokali aka kaman daidai uku ko fudu sai ka zuba in ka sa duka muciya na annunka kana sawa kana doka muciyan kana juyawa ba juya inde don silver kake yi da ma ba dokan kato dai kaman silver karton karfe ana juya abu
koko
a ba yi sai saboda ai silver da silver ne da muciya ake juyawa sai saka ga iyayenmu da ke tuka tuwo ba ya ba dokan karton karfe a sai muciya na itace da karfe suka fi gamuwa sai ka doki kana juyawa kana zubawa kana juyawa
wato shi itace yana kara mai cikin dafa abinci
eh don kana use karfin nan karton karfe da kuma shi silver da ka ta jin mabaka jin dadi su kuma dai ta kwakwakwa ita kuwa ne bai mai kan da kake
hada abincin yanda
kake kwarai kuma karton nan ai silver nan yana faffashewa kankan yana shiga cikin abincin kenan sai san ka gan kaman masu sai da kwaliti kunya kwankwankwai ba gan tana buga abincin nan ki ta duban ku abin ga karton kamin shekara da yakin ga ya ci yayin kankari to na saura abin duka ya shiga cikin abincin sai sai ta cin nan da shi aka shekara motsa shi kana motsawa ka ga yana tasowa yana kunfa kenan to shikenan kana ji kana yi ka bar shekaro gasin ka ko wutan nan kadan yayyayi ka gan kaman dai maka didin kaurin ka shekara bar shi to in ka bar shi nan da kaman shi ma minti 20 yayi kokon ki yayi
kokon dawan nan zaka kai da maiwa haka
eh maiwa
ka wanke ka sa komi ka nika ka bar ya bushe kwana uku ka ajiye kana amfani da shi kadan
ai dai da ni dika te kullun kana yawo sai koko kaman mata ma da bake ki da mijinki koko da sister fake ai ke yara waje ka sau koko to ya ki bake ba na mace tai ba wannan ba daidai bane mana koko yin shi don Allah wani wahala yake da shi to amma kin kan yaran matan mu zamani muna ce musu wai generation taliya eh ban so fadi sunan taliyan kaman kuna musu advertisement
haka nan
ne eh kai da kace taliya ai taliya guda ne ka ba mu ci maganan ko sun zama generation taliya amma ka gan na mace don Allah ka je gidan na macen aure data maka ci da malaka wallahi shi da tura duka dai ne wallahi tallahi ni na ta wani gida ne aka mini ci ajiya tin aka sa da milik aka kawo gaba na sai na ce mai sunna bontiya dan na mai dura ne matan yanzu wasu ba su yayi ba akwai kuma wannan na ta gidan wurin su sai zo ni ban cika zuwa gida ba ko ba wurin wani ba don ni ina so abinci mai kyau akwai wannan na ta wurin su kima kin sa abin da ya faru wai tuwo ta yi mini da ta yi tuwo mijin ta na sa mini aka doko tuwon shi da talibi ko duka da yi to ai tuwa ladi ba na samiya to ban ga ba ya dibi sai karshe kawai nayi dabara nace ya dai taushi ya ji ko an sa fridge aka sa wurin din fridge ai block dan saboda tuwa ba yi shi yayi kaman abin gaba to yaran matan zamani ba su zuwa su koyi wannan ita ta fi ganewa da je ta zama na wurin mai makeup ta koyi makeup 1 hour ana mata makeup amma ba ta yi ta koyi kan nira da fa da mijinta abinci
sallah na gode
insha Allah ni ma ina godiya kwarai
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yankaniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yo, the world, 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 the world